السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مودا وانا يمتي بارك مودا ساكي سادوا وانا مسلاتي نألد محمد اندمي أنا انجهر برناء قرمي دوري. A wannan yammaci na ranar Juma'a 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 9 shekara ta miladiya 2008, a wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin suratul Hud. A jiya mun kwana akan aya ta 30 da nawa da hudu, za mu tashi aya ta 34 kafin nan aya ta 35, kafin nan za mu karanta abin da ya zo hannunmu na takardu bakin gwargwado. Wannan takardar ta fito daga wannan hannun wani dan uwa, bayan ya yi kyakkyawar addu'a da fatan alheri. Yake cewa dalilin rubuto wannan takarda shi ne, lalle ni na kasance babban dan da'awa ne na Shi'a, sannan ni matashi ne mai jini a jika, mai kokari sosai gurin karatun Al-Qur'ani mai girma da sauran littafai irin namu na ƴan Shi'a. To amma yanzu alhamdulillahi na gane cewa Shi'a bata ne, ba Shari'a ba, domin a gaskiya na gamsu da dan bayanin da kai akan Shi'a. Sannan ina mai addu'a ga sauran mutane da sauran mutanenmu na Shi'a, Allah ya ganar da su kamar yadda Allah ya ganar da ni, domin Shari'a tana wurin Allah. Don Allah, malam ina son a ci gaba da faɗakarwa ga sauran ƴan uwa, don Allah ya sa su gane gaskiya, ya kuma ba mu ikon bin ta, amin. To fatanmu kamar yadda ya ƙare wannan wasiƙa tashi da cewa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, ya kuma ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana bata-bata ne, ya kuma ba mu ikon kauce masa. Abinda duk muke faɗa ba muna faɗa ba ne don ran wani ya ɓaci, don mu daɗaɗa ma wani ko don mu ɓata wa mu, a'a, muna faɗa irin abinda dai muka fahimta ne, abinda Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu. Kuma muna faɗar su ne bidafi'ir shafaqa, bidafi'ir rahma, bidafi'ir rahma, tausayi na ƴan uwanmu, shi yasa muke faɗa musu wannan. Ba ma faɗa don wani ran shi ya ɓata ko mu gallaza mu wani. Addini ne na Allah, ba na kowa ba ne, kuma shi ne ya ɗora mana umar, ya ɗora mana nauyin mu faɗa abin da muka sani. Wa iza akhadallahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Saboda haka ba mu da ikon mu ɓoye, ko da wani ya ce mu ɓoye, ba mu da wannan ikon, domin mu ma Allah ne ya sa mu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wanda zai boye abinda ya sani na ilimi na gaskiya, saboda wani ya ji dadi ko saboda kada wani ya ji haushi, to wannan zai iya fadawa cikin tsinuwar da Ubangiji madaukakin sarki zai yi masa, tsinuwar da annabawa suka yi wa waɗanda ainihin suka boye gaskiya. Law innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Don haka muna yi wa ɗan uwa farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya gane a cikin ɗan bayanin da muka yi, kamar yadda ya faɗa ɗan bayani, domin dukkan bayanin da za mu yi muna yin shi ne a kan gaɓa. Idan muka zo kan wata gaɓar da take da alaƙa da abin da za mu faɗa, sai mu faɗa, ba wai muna ɗauko bayani ba ne ko da da dalili ko ba dalili, a sai mun zo kan gaɓar karatu. To in kuma an zo kan gaɓar karatu, ba damar a tsallake, mu ba ma karatu ɗan tsallake. Duk abinda aka zo kansa, to sai mun tsaya mun faɗi abinda muka fahimta da abinda muka gani a rubuce daga malamai. in ya so wani sai ya ce karatun ma dan dije shi ake yi, yanzu kaga ba ra da yake an samu gabobin da za a tsaya da yawa, kun ga ai mun ta tsayawa, amma bana kun ga ai da yake duke so shi ne mun dai ta wucewa. To haka nan duk sanda kuma abubuwa suka zo za mu faɗa, saboda haka ƴan uwa sai su yi haƙuri, ba ne mu ci zarafin kowa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu gaskiya, shi kuma ɗan uwa Allah ya ƙara ba shi jajircewa, kuma wannan lokaci da ya ɓata na karance-karancen littattafansu, to zai amfani da wannan karatun da ya yi wajen ƙara fitowa da waɗanda ba su gane ba munin aƙidar da take ciki. Na ba shakka na san iya ɗan karatun da ya yi shi ma zai ga wasu abubuwa da za su girgiza shi. To babu shakka wannan karatun, duk da cewa abin da ya karanta ba wani abu ba ne na alkhairi, to amma kuma zai iya zama alkhairi ta fuskar ya fito wa mutane ya ce to ga irin batan da yake ciki, yadda ya yi ƙoƙarin yaɗa waccan da'awa ta shi, a yi ƙoƙarin kuma yaɗa kishiyar ta ita ce da'awar sunna. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jajircewa, ya ba mu haƙuri. Sai wannan shi kuma da yake tambaya akan a yi masa bayani game da niyya, niyya na ayyukan ibada. Niyya, kalmar niyya tana zuwa da ma'ana biyu. Ana nufin niyya ka yi abu don Allah tsakaninka da Allah, wanda tana daidai da kalmar ikhlasi. In an ce niyya, ana nufin ka kyautata niyya tsakaninka da Allah, wato ka yi abu don Allah ba don wani ba. Wannan shi ne abin da ya zo cikin hadisin innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ana nufin yin aiki dan Allah, wanda ya yi ba dan Allah ba to niyyarsa ta zama ɓatacciya, wanda ya yi dan Allah niyyarsa ta zama karɓaɓɓiya. Kaga kalmar niyya a nan ana nufin yi dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa, wanda duk ya fita yaki dan daukar kalmar Allah, yakin da ake fita dan daukar kalmar Allah, amma shi kawai ganimar da za a ciwo a gurin yaki ita ce niyyarsa. Annabi ya ce falahu ma nawa, kaga anan niyya ana nufin abinda kai aiki dan shi. Sannan kalmar niyya ana nufin tamyizul ibada min ghairiha, ko tamyizul ibadati min ghairiha. In za ka yi sallah azhar, ka san azhar za ka yi ba la'asar ba. In za ka yi azumin farilla, ka san na farilla za ka yi ba na nafila ba. Kaga wannan niyya ake kiranta, amma kuma ana nufin bambance ibada daga ƴar uwarta, ka bambance wannan da wannan. To galibi a nan mutane an ce niyya, wannan suke kawowa a tunaninsu, wannan ma'anar ta biyu, wato tamyizul ibadat min ghairiha. To shi kuma abinda ake nufi niyya a nan, ana nufin alqasd, al'ilmu bishai, ka san me za ka yi, ka san me kake nufi za ka yi, wannan shi ake cewa niyya ɗin. Kalmar larabci ce niyya, amma abinda take nufi in an ce ka yi bayaninta da larabci, ka ce alqasdu ko al'ilmu bishai, in na san me zan yi, na san me nake nufin yi, to shi kenan na yi niyyar abin. Wannan shi ne lokacin da na zo na yi alwala, bayan kiran sallah azhar na shiga masallaci, na yi kabbara harama, na yi abinnan na yi iqama, na yi kabbara harama, na san sallah azhar zan yi. To wannan ita ce niyyar, ba ta buƙatar ka ce na waito kaza 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 kaza, bare idajin anan majalisi mun yi magana akan abin da ya shafi wannan niyya din. Saboda haka niyya ba ta buƙatar sai ka furta ta da harshenka, matuƙar dai zuciyarka ta san me za ka yi, me kake nufin yi, to wannan shi ne niyyar, ka riga ka ƙulla niyya, an gane ko? Amma wanda zai zo yana nawaitu kaza 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 kaza, wannan bai san ma me ake nufi da niyyar ba, shi ya ɗauka wannan lafuzzan da yake faɗa su ne niyyar, ba tare da cewa wannan ba su da alaƙa da niyya, wannan wasu kalmomi ne kake faɗa, amma abin da yake ranka, abin da yake zuciyarka shi ne niyya ɗin. An fahimta ko? To duk ayyukan ibada ka fahimci in an ce ka yi su da niyya, wannan ake nufi. In na kwanta da tunanin gobe zan tashi da azumi, wannan shi ne niyyar, ba sai na ce na yi niyyar azumi gobe farilla ba, a'a, kwanciyar da zan yi tare da ƙudurin gobe in Allah ya kai mu ni mai azumi ne, shi kenan na kwanta da niyya. Ko da asuba za ta risken ban tashi ba har abin nan a gari ya waye, in yi nauyin bacci, to na riga na yi niyyar azumi ɗin, duk da ban tashi kuma na yi karanta wasu kalmomi ba. Haka wannan shi ake nufi niyya. Haka kalmar niyya tana da ma'ana biyu, tana zuwa da ma'anar abin nan yin abu dan Allah ko kuma dan waninsa, wanda anan ne ake fadar ikhlasi ko kishiyarsa. Tana kuma zuwa da ma'anar bambance ibada daga irwata. Ina fatan shi mai tambayar ya fahimci abinda ake nufi da niyya. Saboda haka niyya ba wani abu ne mai wahalar ganewa ba. Ibn Taymiyyah yana da risala a cikin Majmu'atul Rasail al-Kubra, sunanta Risalatun Niyya, wanda kawai yayi magana ne akan niyya, a inda yayi raddi ga waɗanda suke cewa sai an yi lafazi, har ma inda yake cewa duk mutumin da aka yi kokarin a nuna masa ba a lafazi ya dage sai ya dinga fada da harshensa da bakinsa, to ya kamata in akwai shugaba na musulunci ya dan hora shi. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan. To sai wannan kuma da yake cewa a cikin hadisi ana ruwaya cewa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to yaya ake cewa mace ba za ta amsa sunan mijinta ba, misali kamar Aliyu ya auri Fatima yar Haruna, wai sai dai a kirawo ta da cewa Fatima Haruna amma ba Fatima Aliyu ba, yaya gaskiyar al'amarin yake? To ban san me alaƙar al-mushabbah wal-mushabbah bihi anan ba. Maganar Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, in an tashi fadar ubanta sai a ce Aisha bintu Siddiq, ba ka ake cewa ba Aisha bintu Abu Bakar Siddiq ko Aisha bintu Siddiq ko As-Siddiqa bintu Siddiq, kaga haka ake fada, ba a cewa Aisha Muhammad, babu inda aka taɓa cewa Aisha Muhammad, bare ka kawo misalin Fatima Haruna ko Fatima Aliyu, babu inda za ka ga Aisha Muhammad, sai dai ko Aisha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ko ba malamin da ya ce ka faɗa haka. Ina aka taɓa cewa kada ka ce wance matar wani, abinda ba a yadda baka jingina ta zuwa gare shi yadda kake jingina mutum zuwa ga mahaifinsa. An san idan aka ce wana wani, sunan nan na biyu yana nufin mahaifinsa ne. Wannan shi ne abinda yake zuwa a tunani, ka ce Muhammad Sani Umar, Umar ɗin nan daga ji mahaifin Muhammad Sani ne. Wannan shi ne farkon abinda zai zo a tunani, sai dai idan ba haka ɗan ba ne sai ya yi bayani daga baya. To duk lokacin da ka ce Fatima Umar, abinda za a fahimta Umar ɗin ne babanta, to ya zama da ka jingina ta zuwa ga mahaifinta, to shi ne nan shari'a ta hana. Id'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, ku kirawo su da sunayen iyayensu, haka Ubangiji ya ce. Saboda kowa a kira shi da sunan mahaifinsa, ko da matarka ce idan za ka yi mata fasfot to a rubuta ta da sunan mahaifinta, idan za ka sa ta makaranta to a rubuta ta da sunan mahaifinta. Wannan shi ne daidai da shari'a, kiran mace da sunan mijinta, wannan al'ada ce ta Turai, Turare suka kawo mana a kira mace da sunan mijinta, randa suka yi fada suka bata ko sun shekara 30 ana kiranta da wannan sunan, da zarar sun bata ya sake ta to fa bata isa ba ta fito ta rubuta wannan sunan, kuma sai ka ji ta ana kiranta da wani suna, sai an maka bayanin cewa wannan fa ita ce waccan fa, yanzu ta sake aure ne sun rabu da wancan, to kaga ai wannan duk ya zama angule da kan zabo kenan. Saboda haka wannan tashbihi da ka kawo baya da kama da abinda malamai suke cewa ka a yi maganar matar Annabi daban, da kuma ka ce wance wane, ka jingina ta zuwa ga wanda ba mahaifinta ba. To za mu tashi akan aya ta 35 ko? Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما
تجرمون. أم يقولون افتراه كوكما سناتي و افتراه شيكا جيشي قل كشيء إن افتريته idan har ni ne na kage shi fa alayya ijrami to laifin ko sakamakon laifin wannan yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda za a kama ne da abin da kuke yi na laifi ba. Wannan faifayin da yazo ba shi da alaka da kissar Annabi Nuhu alaihi salam. Ubangiji ya bude wannan sabon faifayi din ne cikin aya guda daya domin a kara komawa zuwa ga kissar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mutanansa, waɗanda suke ganin cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya kirkiri alqur'ani. Can baya in ba mu manta ba, Allah ya gaya mana am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat, to tayo bayan kuma yana karanta musu kissoshi irin waɗannan kamar kissar annabi Hud alaihi salam da irin annabi Nuh alaihi salam da kuma sauran annabawa su ce kirkira yayi duk da cewa gashi kissar da yake bayarwa tayi daidai da abin da yake cikin littattafan ahlul kitabi wanda suka ba da kissar kamar yadda yake bayarwa duk da cewa shi bai karanta littafan su ba bai saba zama gaban wani malamin su ba ta yaya akan ya kawo wani labari da ya wuce ba tare da ya karanta shi daga littafi ba in ba wahayin sa akai masa ba aga alamar wahayi ne na daga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu sai yake karanta musu to za su ci gaba da cewa ai shi ya kirkira to shine ubangiji ce am ko kuma yaqulu naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkira alqur'ani ne wannan damiri yana koma zuwa ga alqur'ani qul kace da su iniftaraituhu idan har ni na kirkire shi fa alayya ijrami to sakamakon ko mummunan sakamakon laifina yana karewa ne a kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda ake kama ni ne da laifin abin da kuke yi da laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya gaya musu idan har kirkira alqur'ani ya jingina wa Allah to yayi babban laifi domin wannan shine ijram din yayi babban laifi in Allah yayi wa laifi ubangiji zai kama shi da wannan laifin ko ba ku zai kama ba don haka menene na ta da zauna tsaye menene na ta da kayar baya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa menene na damuwa idan har ƙarya yake yi wa Allah to ku bari ai za ku gani duk mai wa Allah ƙarya ba zai kai labari ba to kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce su ne da cewa me yasa suke damun kansu game da abin da kake faɗa tare da cewa in laifi kake yi wa Allah akan ka abin zai ƙare kamar yanda su ma idan laifi suke yi cikin abin da suke yi to ba Allah ba zai kama annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ba to wannan faifai ya ƙare anan dama an kawo shi ne domin a ƙara tunatar da kai kamar ana gaya maka cewa wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa kafirai fa ƙaryata shi suke akai to in ƙarya yake yi wa Allah ƙarya za ta ƙare a kansa to haka nan dukkan wani mai karantarwa a bar shi ya faɗi abin da yake ganin shi ne daidai in ya so in ma ba daidai ba ne kai ka faɗi abin da kai kake ganin daidai ba wai ka ce a hana shi faɗar abin da yake faɗa ba kai ka ci gaba da faɗar naka in ƙarya yake yi to ubangiji yana jinsa shi zai yi maganinsa ba wai sai ka tsaya kai ka yi fafutukar cewa a dakatar da shi ba in kuma gaskiya yake yi kai ka ƙaryata to fa ka sani ubangiji ba zai kyale ka ba shi kuma ubangiji ba zai kama shi da abin da kake yi da laifi ba to sai kuma faifai ya koma bayanin kissar annabi Nuhu alaihi salam wa uhiya ila Nuhu
annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun
na'am Allah ya ce wa uhiya ila Nuhu sai aka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman cewa babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga yayi imani fala tabta isbi ma kanu yaf'alun kada ka damu da irin abin da suka kasance suna aikatawa wasna'il fulka na'am
wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatilni الذين ظلموا إنهم مغرقون
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا كجيك كيرا جلجلوا بأعيننا أبسا أقبين إلى نمو ووحينا لكم وحيمو ولا تخاطبني في الذين ظلموا كذا كيما غنادني دنغنا دشأن وطن دسكي ذالنشي إنهم مغرقون سوء وطن دأكي نتلواني أشكي روا Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Nuhu cewa abinda Allah ya dora mishi ne ya isar da sako ya kare duk abinda zai fada ya fada musu shekara 950 yana gaya musu magana daya su bautawa Allah su daina bautawa abinda suke bauta ba Allah ba amma kuma ba su daina taurin kai ba har ta kai dai kat suka ce a kawo musu azabar inda gaskiya ake ma'ana ya fitar da rai cewa za su yi imani in ma azabar ce sai dai ta zo ta same su to shine ubangiji ya hutar da annabi Nuhu a wannan zango cewa to shikenan ya dakata. Wa uhiya ila Nuh, sai aka yi wahayi zuwa ga Nuh, wahayi wanda yake nuna cewa gwagwarmaya tsakanin shi da su ta kare, yanzu sai ya zura ido ya ga ya Allah zai yi da su, ya gama duk abin da zai yi. Annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, cewa yadda al'amarin yake, wannan damir annahu damirul qissa ne, damirul sha'ni ne, da yake nuna cewa al'amarin babban ne, al'amarin mai hadari ne. Babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya yi imani, illa man qad amana. Wasu malamai suka ce qad din nan ta shigo cikin siyakin don a fitar da waɗanda imanin su ba na gaskiya bane, wanda tabbas sun yi imani, sai waɗanda tabbas sun riga sun yi imani, waɗannan su ne kawai za su yi imanin. Don haka adadin da ka samu su kadai ne, ba fa za su karu ba, iya waɗannan to sai dai kai hakuri da su. Wala fala tafta isbi ma kanu yaf'aluna, kada ka damu, kada ka shiga damuwa da abin da suka kasance suna aikatawa. Aikin da za ka yi ya kare, abin da yanzu ya rage wasna ilfulka, ka je ka yi ta kera jirgin ruwa, ka je ka kera jirgin ruwa. Alfulk shi ne jirgin ruwa, kalmar alfulk tana zuwa da ma'anar mufrad, tana zuwa da ma'anar jam'i. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كاغا ان تازو ده ma'anar jami'i والفلك التي shi yasa aka ce lati nan wasna ilfulka anan jirgin ruwa daya ake nufi ba jiragen ruwa da yawa ba nan mufradin ake nufi kalmar fulk tana zuwa bi ma'anar jam tana zuwa bi ma'ana almufrad wato daya singular wasna ilfulka ka je kai ka kera jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya saboda shi ne farkon wanda ya fara aikin hada katako da kusa ya buga, kamar yadda Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur, kaga wanda ya nuna da kusoshi da alluna na katakwaye aka hada aka gina ta, sai muka dauke shi akan wani jirgi ma'abocin allulluka da kuma kusoshi wanda ake kafawa, su ne dusur din. Haka annabi Nuhu alaihi salam shi ne ya fara aiki irin wannan. Allah ya ce bi a'yunina, ka je ka yi a gaban idanmu bisa kulawarmu, muna ganin abin da kake yi kuma mu za mu kare ka. A cikin nan akwai isbatu al'ainaini lillahi subhanahu wa ta'ala, ko isbatu sifati al'aini lillahi subhanahu wa ta'ala. Sifar al'ain ta zo da sigar jam'i kamar nan wasna ilfulka bi a'yunina, kamar fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, kaga anan duk an zo da kalmar a'yuni da sigar jam'i, wani gurin kuma ta zo da sigar ifradi kamar wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni, ubangiji yake gaya wa annabi Musa alayhi salam wato wa litusna'a ala ayni, kuma dan a kula da kai a tarbiyance ka a gaban idona. Kaga anan sai ta zo da sigar ifradi, tunda ta zo da sigar jam'i za ka ga an yi idafar ta ne zuwa ga damirul jam' bi a'yunina. Hakanan inda ta zo da sigar ifradi za ka an yi idafar ta ne zuwa ga damirul ifrad, za sigar ifrad ba sigar jam'i ba, za ka ga bi ay wali tusna'a ala ayni. Babu inda ta zo da sigar tasniya, da sigar tasniya babu inda ta zo a cikin alqur'ani, amma akwai ijma'i na malaman sunna akan cewa yuthbatu lillahi aynaini, wannan ijma'i ne na ahlus sunna gaba daya. Abul hasan al-ash'ari a cikin littafin sa da ake cewa wanda ake kiran sa risalatun ila ahli thadr, wani rubutu da yayi ya aika wa waɗanda suke boda cewa fa ga aqidarsa, da an san shi yana bin mu'tazilawa, to yanzu ya bar wannan hanyar, ya gane cewa bata ce, sai ya rubuta wannan littafi inda ya faɗi aqidarsa ta sunna. To a ciki ya hikaito ijma'in ahlus sunna bisa isbatul aynaini lillahi subhanahu wa ta'ala. To amma sabanin abinda mabiyan ash'ari suke kansa a yanzu, shi shugaban nasu Abul Hasan Ali ibn Isma'il al-Ash'ari, shi ga abinda yake faɗa a cikin littafinsa, domin da galibi abubuwan da suka zo a cikin aqidar ash'ariyanci daga baya ya sabawa abinda yake cikin littattafan shi Abul Hasan al-Ash'ari din. Ya rubuta littafin al-Ibana fi usulid diyana, wannan littafin al-Ibana aqida ce zaka gani ta yi tarayya da aqida ahlus sunna, in baka ce 100 bisa 100 ba akalla ka ce 80 cikin 100, ya yi tarayya da aqida ahlus sunna. hakanan abin da yake cikin littafin sa wannan risalatun ila ahli sadr shi ma da dama ya tabbatar da sifofin da dama da ash'ariyawa daga baya suke korewa kuma suke jingina kansu zuwa gare shi sannan a cikin littafin sa maqalatul islamiyyin nan ma ya tabbatar da abubuwa da yawa na sunna saboda haka shi da kansa ya hikaito ijma'i na malamai wajen isbatul aynaini lillahi subhanahu wa ta'ala sannan wasu malamai suna hujja da hadisin dajjal inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dajjal yake cewa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar dajjal mai ido daya ne ubangijin ku ba mai ido daya bane ma'ana khilaful a'war kaga akwai isbatul aynaini lillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka zamu ga alqur'ani ubangiji ya tabbatar da wannan da sigar jam'i saboda an idafata zuwa ga jam'i aka ce bi a'yunina kaga an tabbatar da sigar mufradi saboda an idafata zuwa ga mufradi kuma duk sanda aka kawo irin wannan uslubi lazimin sa yana zuwa ma'anar lazimin wannan uslubi shine cewa ubangiji yana kula da kai yana kiyaye ka inna ce abinda duk kake yi a gaban ido na kake yi ma'ana ina ganin ka kuma ina kiyaye ka ina kula da abinda kake yi ina daukan mataki akai shine lazimin sifa din to wani guri zaka ga an fassara wannan bi ayunina bi lazimil ma'na a ce bi ayunina ay bi riayatina wa mulahazatina wa muraqabatina a ce je ka kera jirgin ruwa bisa kulawar mu da sa idan mu da kiyayewar mu kaga duk wannan ana fassarawa ne da lazimin ma'anar domin in an ce bi a'yunina to akwai kula a ciki akwai kiyayewa a ciki an gane ko sauraka wannan ba shi ake kira tawili ba saboda zaka ga wannan kaka ce an yi tawili sai dai idan shi mai fadar wannan yana kore sifatul aini ne to in zai fito ya ce yana kore sifatul aini to anan ne zaka ce to to bai kamata ba fassara ma'anar da lazimin ma'anar ba shi yake nuna kore ma'anar ba sai dai idan mutum ya sarraha da kore ma'anar saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ka kera jirgin ruwa a bisa kulawar mu da kiyayewar mu wa wahyina da kuma wahyin mu wato ubangiji shi zai masa wahayin ga yadda jirgin ruwan yake don haka ubangiji shi ya koya masa yadda zai kera jirgin ruwa din Allah ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni game da waɗanda suka yi zalunci anan shimfida ubangiji yake yi na cewa za a halaka mutanansa don haka in an tashi halaka su ko me ya faru kada ya ce komai kaga akwai shimfida anan game da abin da zai faru tsakaninsa da ɗansa inda zai yi magana a game da ɗansa ya rabbi inna wa qala nuhu rabbi inna ibni min ahli zai zo ya faɗi wannan magana to kamar tun daga nan ana masa shimfida duk wanda ka gani wani abu ya same shi to yana cikin azzalumai kada kai magana akan wannan innahum mughraqun su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa to ubangiji ya gama bashi umarni ya kuma gaya masa ga yadda duk zai yi jirgin ruwa in yayi jirgin ruwa kuma ga abin da zai iya biyo baya don haka kada ya damu to yanzu annabi Nuhu alaihi salam ya je ya fara aikin jirgin ruwa shine ubangiji yake gaya mana wayasna'ul fulk
yasna'ul fulk wa kullama maru 'alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
الله يجزي ويصنع الفلك yana ya ci gaba da kera jirgin ruwa kun ga ubangiji sai ya kawo mana abin da sai ga bari wato kamar gashi nan muna gan shi yana yi ba a ce wasana alfulka ba domin ana so kamar a bujiro maka da hoton abin ka ka abin kwalwarka gashi nan yanzu yana ta kera sa wa yasna alfulka yana ta kera jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda wasu manyan mutane da tijai daga cikin mutanansa suka wuce ta gabansa sai su lukai masa izgili ka duba wannan zai nuna maka cewa dattawan banza ne ba a ce wawayensu ba sai aka ce mala'un su manyan su dattawan idan suka zo wucewa sai a shiga masa izgili yanzu kuma Nuhu an gama wa'azin kuma an koma kafintanci an koma yanzu kuma sassaka aka koma an gaji wato suna ta masa izgili a yana kera jirgin ruwa Allah zai saukar da ruwa a yanzu wannan ne zai in ruwan da kake cewa zai balle sama da kasa shi wannan ne zai fitar da kai sai ai ta masa izgili ana dariya to haka makiya Allah kullun suke wa mu'mini in an ganka kana iltizami sai ai maka izgili abinda Allah ya ce kai kake yi ka bar gemu an ce gemun dan akuya gemun nan koyi kake da sunnar annabawa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yana kallon ka yana dariya yana maka izgili ka dage wandanka an ce saki wandanka haye ruwa a'a ba musulunci bane yace ai musulunci ne yace ai to menene ne izgili innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku wa idha marru bihim yataghamazun wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihim haka masu laifi kullun suke su yi wa mu'minai dariya su yi musu izgili su yi musu maganganu dai dan su bata musu rai fa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min kalimatu kullama anan tana nufin ba wai rana dai abin ya faru ba kullun suka zo wucewa sai an masa wannan izgilin ya zama abin tsokana ana so aje mu je mu ga mutumin namu kuma yau ina aka kwana sai a tafi aje ai ta masa izgili ana tsokana sa ana ta masa dariya to shine yake cewa kala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuna yi mana izgili to mu ma muna muku izgili kamar yadda kuke yi mana ma'ana yanzu ku kuna izgili akan abin da ba kuka jahilta kuna izgili bisa wauta da jahilci to za ku ga me zai faru ni da ku wane ne mai gaskiya kuma wane ne zai yi da na sani ni ko ku fa sawfa ta'lamuna da sanin za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi waye wata azabar da za ta zo masa ta wulakanta shi za ta zo waya hillu alaihi azabun muqim wani azaba mai dawwama ta sauka a kansa ko yanzu kuna shakkar abinda nake gaya muku abinda nake cewa zai same ku ni akhafu alaikum azaba yawmin azim yawmin alim kuna shakkar wannan amma ni bana shakka don haka sai ya jingina maganar ilimin zuwa gare su yace fa saufa ta'lamuna bai ce wa saufa na'lamu ba don shi baya shakka akan abin da yake faɗa su ne suke shakka don haka su ne za su sani nan gaba amma shi ya riga ya sani haka mai kira zuwa ga gaskiya ya kamata kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake kai kada wani izgili ko wata sukhriya ta zike girgiza shi wani saboda izgilin da ake yi masa sai kaga ya aske gemunsa sai kaga ya aske gemunsa kaga sun girgiza shi wani sai kaga ya bar abin da yake yi na sunna din ya koma cikin su saboda shi baya san wannan izgilin ba zai iya hakuri ba a to abinda kissa da maganar nan ta Annabi Nuhu take nuna mana ya kamata mutum mai gaskiya har kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake yi kada izgilin mai izgili ya girgiza shi har ya sa ya sauka daga mabda'insa fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim saboda haka azaba mai dawwama tace wannan ruwan da ubangiji zai nutsar da su a ciki domin kamar yanda Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara saboda haka daga nutsar da su kuma shikenan aka shigar da su wuta saboda haka suna cikin azabar barzakh har alkiyama ta tashi kaga wannan shine azabun muqim din kuma wannan shine wulakancin ubangiji ya nutsar da shi cikin ruwa kuma ya shigar da shi wutar da ba zai fita ba har abada babu wulakanci da kai wannan in laka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda ubangiji ya shigar wuta ya gama shiga wulakanci saboda haka yanayin da nake ciki yanzu kuna mun dariya kuna ga ina ta sassaka ba ji ba gani wannan ba shi yake nuna cewa wato ina cikin wulakanci ba ko kuna cikin daukaka da mutunci a'a za ku ga waye ne a cikin wulakanci din
hatta idza jaa amruna wa fa'ata an-nur qulna min fiha min kullin zawjayn ithnayn وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
الله يقول حتى إذا جاء أمرنا har sai lokacin da al'amarin mu yazo. Wa farat tannuru, tanderu ya barke da ruwa. Qul nahmil fiha, sai muka ce dauki a cikin wannan jirgin ruwa, min kulli zawjayn ithnayn, tsakankanin kowane nau'i biyu, miji da mata. Wa ahlaka, da iyalanka. Illa man sabaqa alayhi alqawlu, sai wanda maganar mu ko fatin mu na azaba ta riga ta gabata akan sa. Wa man amana, da wanda ya riga ya imani. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kuma babu wanda ya imani da shi sai ɗan kaɗan. Ubangiji ya ce hatta, wato ya ci gaba da kera jirgin ruwa, yana ta jirgin ruwa yana ta kera har ya gama, har lokacin da al'amarin mu ya zo, lokacin da Ubangiji ya so wannan ruwa na tufa ne ya sauka, Ubangiji ya game duniya gaba ɗaya da wannan ruwa har sai lokacin da ya zo. Shi yasa Ubangiji ya ce hatta idza ja amruna, al'amarin aka jingina shi, amru din aka jingina shi zuwa ga damiri, damirin da yake komawa zuwa ga Rabbul Izzati, yake koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Hatta idza ja amruna, kuma jingina shi zuwa ga Ubangiji dan annuna maka girman sa, al'amarin yafi batun, yafi karfin mutum, yafi karfin dan adam, wannan al'amari ne daga Allah, kuma don haka abu ne ya zo daga Allah. Wa farat tannur, wannan jumla malamai sun yi ta fadar magana iri mai yawa akan ta. Wa farat tannur, me ake nufi da farat tannur? Wasu dauke shi a bisa hakikanin sa, at-tannur shi ne tanderu da ake yin waina a ciki, an san yadda yake. To wannan shine abin nan, shine larabci cewa tannur, kasan shi wuta, saman shi kuma ana zuba abin da ake gasawa. To wasu dauke shi akan wannan din, saboda wannan ba ruwa bane irin wanda aka saba gani, aka saba ta'amuli da shi, wannan ruwa ne na daban, ruwa ne na musamman, ruwa ne na azaba. Shi yasa inda ba a zaton shi ma sai aka ga yana bulbula. Wasu suka ce Ubangiji ya sanya wa Annabi Nuhu wannan alama ce ta cewa ruwan da zaka gani ya fara zuba daga sama, to na dufa ne, don haka maza a je a shiga jirgin ruwa da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai. Don haka kana tsaye zaka ga wani tanderu ya fara fidda ruwa, gurin da ake hura wuta, an hura wuta kuma ka ga ruwa yana bugowa ta gurin, me ya haɗa ruwa da wuta? Babu shakka ka daga nan zaka samu alamar cewa aje a abin nan, kamar signal ce Ubangiji ya bashi. Saboda wannan wafarat tannur, kamar an bashi wani signal ne, alam ne na cewa in ka ga wannan tanderu, to duk ruwan da zaka ga yana sauka ba ruwan sama bane, ruwan azaba ne. Shine hatta idza ja amruna wa farat tannur qul nahmil fiha, ce to maza aje a hawo jirgin ruwa. Wasu suka ce wa farat tannur, ana kamar ka ce hatta idza ja amruna wa farat tannur, wato tura ta je bango, wato kafircin su, wato kamar uslubi ne, kamar laraba da suke ce hamiyal watis, idan yaki yayi yaki, laraba sukan ce hamiyal watis, suna nufin yaki ko balaga sailul zuba. To wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne, wa farat tannur ma'ana al'amari ya kai matuka, tura ta kai bango. Saboda kaga kenan uslubi ne, majazi ne, ba wai ana nufin hakikanin ba, amma babu abin da zai hana mu dauke shi a bisa hakikani din, dan ruwan da ya zo daga ruwan tufana ba irin wancan bane, ba irin wanda aka saba gani bane. Saboda haka Ubangiji ya iya sanya wannan alama ce da take nuna musu cewa wannan ruwan fa ruwa ne, mace tana soya waina ko gurasa a gidanta, kawai ta ga tanderunta yana fitar da ruwa, kaga ai tashin hankali ya zo. Kuma shi yasa lokacin da Annabi Nuhu ya yi addu'a, bada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, fafatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir, wa fajjarna al-ardha 'uyunan, faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir, wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. To haka Ubangiji ya suranta mana yadda ruwan ya kasance lokacin da Annabi Nuhu ya yi addu'a, anni maglubun fantasir, bawa ya galabaita, ya wahala, shekara 50,000 ai ba kaɗan bace. To Ubangiji kuma yanzu sai ka kawo agaji, ka kawo taimakonka. Yayi kiran duk abin da zai yi, yayi duk irin salon da zai bi na wa'azi, ya bi, amma mutane din nan ba su ji ba. Ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أما دوات أن ننسلوا دبن دبن يمسوا أبين يبيسوا يمسوا أفيلي يمسوا جماعة يمسوا وانا دبي أمفانت دسو كومي بسيقار بجليوا دبن سليوا شتو أني مغلوبا فانتسر وبنجي أمفك أرفينا كما سيكا كاو آغا جنكا كبان نسرا أكنس Allah ce fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir sai muka bude kofofin sama kofofi ku duba kofa dai ba kofofin sama saboda ka ko ina ruwa ne yake fita yake zuba ba ji ba gani wa fajjarna al-ardh uyuna kasa kuma gaba daya sai ta fashe kamar bam ya tashi irin tashin bam din nan to idanuwan ruwa ne kawai kawai suke tsiri saboda ka ga ruwa daga sama ga ruwa daga kasa shine faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ruwan sama da na kasa sai suka haɗu saboda haka ba mu fita to lokacin da wannan yazo ubangiji yace qul lahmin fiha min kulli zawjayn isnayn daga kowace irin halitta dauki zawjayn isnayn wato cikin halittu da dabbobi gaba daya a dauki rago a dauki tinkiya a dauki akuya a dauki bunsuru a dauki a dauki jaki a dauki haka dai komai a dauki namiji a dauki mace a dauki namiji a dauki mace wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaw wa ahlaka da iyalanka haka ce iyalansa farkon wacce za ta shiga matarsa farkon wacce take shiga cikin kalmar al ahl ita ce mata falamma sara bi ahli falamma qada musa al ajla wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara kaga wasara bi ahlihi matasa shi da matasa amma ubangiji ya kirawo ta ahli wa iz gadauta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida liqital min ahlika daga dakin da na Aisha ya fita lokacin Allah ya ce da ita ahlin sa an gane ko saboda farko wacce za ta shiga matasa matasa kuma ta yi imani ba matasa ta ha'inci da'awa ta ha'inci wa'azin da yake yi daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ركبتي ايماني لشيبا تناها انت الدعوة لون قال تتشيد زي شقا مسلنشي يزوق لن النبي نوح سيتجي تقيا ومن ينقلي وانف يا بمجن النوى إذا تكينونا متانا نسكي قال أبيتتو أنا أزبتت شيني ها إنتي وخانتاهما الخيانة في الدين الخيانة في الأقيدة تو أهلك دا أبنجي يفعل يتي إلا من سبق عليه القوم سوراك توقع تياتازو سيوان دا مغنر أزابر متارقا تاقبات أكنسا أبنجي ياي زي أزبتون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون to wannan wadanda duk suka shiga karkashin allazina zalamu wanda ubangiji yace lalle su wadanda ake nitsarwa ne wannan kada ka dauke su a cikin jirgin ruwanka saboda haka wa ahlaka anan kaga ita ta fita duk da ita ce farkon wanda za ta shiga ta fuskar lafazi to amma ta fita da istisna'i illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana ma'ana wannan wawun din atafi ne akan wancan ihmil da ubangiji ya fada min kulli zawjay nisnayn da ubangiji ya fada adafi ne akan sa ma'ana da wanda yayi imani dukka ebe su Allah ce wa ba amana ma'ahu illa qalil ba wadanda suka yi imani da shi ba sai yan kadan ne suka yi imani da shi duk wannan shekarun da ya kwashi yana karantarwa duk wa'azin da yayi tai da hikima da fasaha da ubangiji ya bashi har ake ce da shi khatibul anbiya amma wama amana ma'ahu illa qalil har ta kai wasu suna cewa ma waɗanda suka yi imanin da shi ba su fi mutum 70 ba 70 da yan kai waɗanda ma suka cika jirgin ruwan duk dabbobi ne ma'anar su suka fi mutanen yawa duk dabbobi ne da aka yi ta karatowa an ɗauko abin da ɓera ba a ɗauko shi ba a kawo shi an ɗauko kowa aka tuno ba a kawo shi aka yi ta zuba su suka cika jirgin ruwan saboda Allah da ƙarshe ya ce waje Allah zurriyatahu humul baqi kaga ashe kinan duk ɗan a cikin dangin sa ne waɗanda suka yi imani daga cikin dangin sa ne wanda suke kurkusa da shi zurriyarsa su kadai suka yi saura. Saboda Ubangiji ya ce ka dauki waɗannan, kuma waɗanda zai ya dauka din a ciki ɗan kaɗan ne, domin waɗanda suka yi imani din kaɗan ne. وقال
ونركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
نعم. الله يجي وقال اركبوا فيها سيجي تو ماذا ماذا كذوكو شغا تكنجر جلوا اركبوا فيها كشغا كشغا ومن jirgin ruwa shiga ake yi a zauna, ba saman sa ake hawa ba, shi yasa ba a ce fa qalar kabu alaiha ba, dan ce rakiba alaihi, to kamar dabba kenan. Litarkabu ala zuhuriha, kaga ala ba fi ba, amma abinda shiga zaka yi sai a ce rakiba fihi, dan aka ce a larabci ba a ce rakibas safina, kakka fada haka da larabci, kakka ce fulan rakibas safina, ce fulan rakiba fis safina, ya shiga ya hau cikin jirgin ruwa. Fa qala rkabu fiha, ku shiga ku hau cikin ta, kowa ya samu guri ya zauna. Bismillahi mujriha wa mursaha, da sunan Allah wanda shine mai gudanar da ita, shine mai tsayar da ita. Yau Ubangiji shi zai yi direban wannan jirgin ruwa, baya bukatar kuma wani ya ja shi, domin ruwan da za a shiga ba irin ruwan da aka saba bane, dan haka dan adam anan ba yadda zai yi. Ubangiji sai je gudanar da ita shi kadai, shi kuma zai da tsayar da ita. Bismillah mujriha wa mursaha. A wani gurin Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda aka ce Annabi Nuhu alaihi salam, shi da mutanansa su fada, fa idastawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وتقول الله يجي دشي إذن كادي ديتا كي دوطن دسكي تارد كي على الفلك كاقا أنا نسبو دعنش استويتا سيأكش على الفلك با كلمة الركوب أكي أنفاني ديتا با. فقل الحمد لله الذي نجانا كشيتو بوديا تحتبتا قال الله واندي سيرة تدمو من القوم الظالمين دقا متانا دسكي الظالمين. وقل ربي انزلني منزلا مباركا, كتي يا اوبنجي ka saukar da ni masauki mai albarka, ko anta khairul munzilin, kai ne fiyayyen mai bada masauki. Ubangiji ka dora mu cikin wannan jirgi, ka tseratar da mu, ka kuma saukar da mu masauki mai alkhairi, masauki mai albarka, domin kai ne fiyayyen mai bada masauki. Saboda haka yace su shiga cikin wannan jirgi da sunan Allah, kowa ya bismillah ya shiga. Inna rabbi lagafurur rahim, ce lalle ubangiji na mai gafara ne, mai jinkai, mai gafara ne, mai jin kai. Saboda haka abinnan da yayi na halaka waɗannan mutane baya abinnan baya sabawa jin kansa, baya sabawa gafararsa, domin mutanen da aka shekara 950 ana musu wa'azi, ai an daga musu kafa da yawa, an ba su tazara da yawa, an tausaya musu da yawa, amma ba su ji ba. Saboda haka Ubangiji wannan halakar wanda yayi musu baya kula cewa shi mai gafara ne, shi mai jin kai. Halakar da su baya kore cewa shi mai gafara ne, mai jin kai. Kuma wannan shi zai nuna maka al'amarin Ubangiji haka yake, wanda ya nemi a ji kansa Ubangiji ya fi kowa jin kan bawansa, rahamar Ubangiji ta fi kowa kusa da mutane, wanda ya nemi gafara Ubangiji ya fi kowa gafara, wanda kuma ya ce a tsiya yake nufi, to zai ga kuma tsiya. Haka Ubangiji yake, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim, lasari'ul iqabi, mai saurin ukuba, sannan kuma lagafurur rahim, mai gafara ne, mai jinkai. Don haka Ubangiji duk yana da wannan, yana da gafara, yana da kuma jinkai. yace wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, anan ana suranta maka yadda abin kuma ya kasance, gashi yanzu ruwa ya sauka sama da ƙasa, kamar yadda Allah ya gaya mana sama ta kece da ruwa, ƙasa ma ta kece da ruwa, ko ina kuma ruwa ne yake fita, ruwan ƙasa da na sama duk sun hadu, don haka ga ta nan a cikin ruwa tana tafiya, fi mawjin, a cikin igiyar ruwa, wato ruwa yana tsiri yana sama saboda iska da take tasowa, ruwan ya zo tare da iska, sama da ƙasa kuma sun haɗu, ruwan yana tsiri, ga ta nan tana gudu, fi mawjin kaljibal, a cikin igiyar ruwa mai kamar duwar watsu. To kaga anan ai ya wuce jirgin da dan adam zai tuka, na dan adam zai iya tuka wannan jirgi, yana gudu fi mawjin, kuma tajri ba wai a hankali ba, tana gudu da su, fi mawjin kaljibal. Wanada Nuhu ibnahu, sai annabi Nuhu ya kirawo ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗan ƙaramin ɗana, irkab ma'ana, ka hau tare da mu, wala takum ma'al kafirin, kada ka kasance tare da kafirai. Kaga a cikin wannan magana ta annabi Nuhu alaihi salam ga ɗansa, ya nuna cewa ɗan nasa kusa yake da jirgin ruwa, ba nesa yake ba, yana kusa ta yadda in yayi magana da shi har zai ji har shi ma ya mayar masa da martani. Irkan ma'ana, zo ka hau tare da mu, cewar da ya yi zo ka hau tare da mu, kuma ya ce wala takum ma'al kafirin, kada ka zama tare da kafirai, yana nuna mana kenan annabi Nuhu alaihi salam yana tsammanin ɗannan nasa mumini ne, musulmi ne, dinda in ba musulmi bai ce zo ka hau, tunda cewa aka yi illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana ولا تخاطبني في الذين ظلموا تنشن بايا الله يجا كلن سا kada kai magana da ni game da wadanda suka zalunci kansu da kafirci, inda dan sa kafiri ne ba zai ma taya shi ba, dan me bai kira matar ba, ai kaga bai kira matar sa ba, ya nuna tana can cikin su, tunda ita an ce ga ruwa ya barke, annabi Nuhu da mutanen sun je sun kafirai kuma suna ganin ai duk shirme wannan ruwa, ina zaka dan sa ya ganshi kusa da jirgin ruwa, zai yi tsammanin ya zo ya shiga, shi ma mumini ne kamar yadda zahirinsa ya nuna, sai ce ya bunai irkan ma'ana, hau tare da mu, wala takum ma'al kafir, kada ka zamo tare cikin kafirai. Wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin, annabi Nuhu ya kirawo ɗansa a lokacin ya kasance a can gefe guda shi kadai, ya bunai, ya kai ɗan ƙaramin ɗana, tasgirin ibnu anan yayi tasgirinsa don shafaka, don tausayi, ya nuna tausayinsa gare shi, tausayin uba ga ɗansa. Irkan ma'ana, hawo jirgin nan tare da mu, wala takum ma'al kafiri, kada ka zamo cikin kafirai. Kala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, sai ya ce ai shi zai je ya fake a gurin, zai je ya fake a jikin duwatsu, a inda a dutsi, ya'simuhu min al-ma, zai kare shi daga ruwa. Sa'awi ila jabalin, yace zan je in fake ga wani dutse, ya'simuni min al-ma, dan zai iya zama sifa ce ta dutsen, wato dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa, zan je in fake zuwa ga wani dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa. Kaga wannan magana tana nuna kafiri, dan da ya gaskata annabi Nuhu da ya zo ya shiga, kamar yana ƙaryata annabi Nuhu ne cewa ya zo ya shiga cikin jirguwan, a wanda jirguwan za a tsira, wanda bai shiga ba zai tsira ba, kaga ya ƙaryata shi, ƙaryata annabi kafirci ne, sannan kuma ya masa uƙuƙi, wato ya saba wa ubansa wanda shi ma babban laifi ne, sannan kuma ya wautar da hankalin annabi Nuhu alaihi salam, ya ɗauke shi a matsayin wawa, kamar yana cewa za ka je ka shiga jirgin ruwa, ko wancan dutsen ka je ka fake, ai shi kenan, wanda dutse zai iya fake shi, ya kuma zai je ku kakaba kanku a cikin jirgin ruwa da dabbobi, ta kamar yana nuna cewa wauta ce wannan. Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, haka magana ce wannan ta kafiri, ta marar biyayya ga iyaye, ta wanda yake ganin abinda annabi Nuhu yake faɗa wauta yake. Annabi Nuhu ya ce da shi, qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim, a yau babu wani wanda zai samu mafaka, al-asim anan, ko dai ya zama asim fa'il bi ma'ana maf'ul, ma'ana la ma'suma min amrillah illa man rahimahullah, ko ku asim ya zama min babihi, babu mai iya katange ka daga wannan azaba, daga al'amarin nan na Ubangiji shine wannan ruwa, illa man rahim, sai wanda Ubangiji ya ji kansa, shi kadai ne zai samu kubuta, ko babu wanda zai kubuta sai wanda Ubangiji ya ji kansa ya kubutar da shi. To kaga wannan magana da Annabi Nuhu alaihi salam yake yi, ba lalle ne yayi ta da niyyar cewa ɗansa din nan ya kafiri ne ba, tunda illa man rahim, bai ce illa man rakiba safina ba, illa man rahim ta yi, in ka je ka fake Ubangiji ya tausaya maka ka abin nan, amma fa al'amarin babba ne, Ubangiji kawai shike tsirar da mutane. Suna cikin wannan tattaunawa ba su gama ba, wa hala bainahumal maut, sai igiyar ruwa nan da nan sai ta shiga tsakanin su, ruwa shikenan bai san ina labarin ɗansa ba, kuma ya dai gaya masa cewa a yau fa in ba ka shigo nan ba babu wanda zai iya tsirar da kai, bai jiya zai ce ba me ya faru me ya faru, hala bainahumal maut, ma'ana ba bai ma gaba su ma gama magana ba, ruwa ya shiga tsakanin su, igiyar ruwa su fakana minal mughraqin, sai ya kasance cikin waɗanda aka nutsar. Allah ya ce waqila
waqila ya ardu bulai ma aki wa ya sama'u aqlihi wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wa qudiyal amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin.
Na'am. Waqila, kuma sai aka ce ya ardu bulai ma'aki, yake ƙasa ki haɗe ruwanki, wa ya sama'u aqli'i, yake sama ki kame ruwanki, wa ghidal ma'u, nan da nan ruwa aka kafar da shi, wa qudiyal amru, aka zartar da al'amarin, wastawat 'ala al-judi, jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen al-judi. Waqila, kuma aka ce bu'dan lil qawmi adh-dhalimin, nesa da rahama ta tabbata ga mutanen da suke azzalumi. Ka duba Ubangiji duk ya nade kissar abinda ya faru gaba daya, bayan ruwan ya tsamari ya hade kasa gaba daya, Ubangiji sai ya hade kissar gaba daya, sai aka nade ta cikin waɗannan jumloli waɗanda suke cike da fasaha. Shi yasa zaka samu malaman balaga in suka zo daidai wannan gurin sai su yi ta sukuwa, sun samu fagen da za su yi sukuwa ta balaga. Kazuwa littafin Miftahul Ulum na Sakkaki, za ka ga yadda ya tab sukuwa akan waɗannan ayoyi, yana fitar da irin fasaha ta balaga, ta ma'ana, ta bade, ta menene muhassanatul lafziya, ko muhassanatul lafziya daga cikin wannan ayar guda ɗaya. Haka nan za ka samu Zamakshari a cikin littafinsa Al-Kashaf, haka shi ma ya samu filin sukuwa. Waqila, sai aka ce waye ya ce, Ubangiji wannan abin da yake faruwa ba kankani bane, don haka da kaji waqila ba sai an gaya maka waye ya faɗa ba. Sai aka ce waye zai ce, Ubangiji shi zai ce, wanda zai saki wannan ruwan sama da ƙasa shi ne zai iya tsira shi, don haka ba ma sai an gaya maka waye ya ce ba. Waqila, sai aka ce ya ardu, yake ƙasa, ba a ce waqila lil ardi, sai aka ce ya ardu, hadda wani kira, wato aka suranta kasar a matsayin wani abu mai hankali da ake kiran sai ansa, ya ke kasa, ibla ima aki, ki haɗe ruwanki, sai aka ce kasa ta fara haɗewa, a ce sama ta riƙe man ruwan, ta ina ya fara ta kasa, wa farat tanur, tanan ya fara sauraka, sai aka fara cewa to daga inda ya fara kuma ya tsaya daga nan. Waqila ya ardu bulai ma'aki, ki haɗe ƙasar ki, domin in baki haɗe ruwanki ba, na sama in yazo zai ci gaba da to roƙo yana abin nan, amma in kika haɗe shi kenan, na sama in yazo ya samu gurin da zai wuce, don haka ki haɗe ƙasar, kuma ka duba ruwanki, ka duba ta'abirin iblai, ki haɗe lokacin da ka sa babinki a baki ka tauna, ba abin da ya fi sauƙi irin me? Irin haɗewa. Haɗewa ita fi komai sauƙi. Taunan ma ta fi ta wahala. Ballantana zuwa neman abincin, sa a zo ga gyara shi, ga dafa shi, ga abin nan. Amma da ya zo ka yanki loma, ka kai baki ka tauna, duk taurin abincin da taurin naman, don da ya taunu, haɗewar mai sauƙi ce. Iblai, to sai Ubangiji aka yi amfani da kalmar iblai don a nuna maka gaggawar abin, duk da wannan ruwa da ake ganin ya haɗe duniya gaba ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, aka ce ta haɗe shi, yadda ka san za ka haɗe loma, cikin dan kankanin lokaci a nemi ruwa a rasa, ƙasa ta bushe, wa ya sama uklai ke kuma sama rike, rike abinda kike zubarwa na ruwa mai yawa, akli ki rike shi, wa ghidal ma shikenan sai aka kafar da ruwa ba tare da an gaya maka wane ne ya kafar ba, aka kuma kawo maka fi'ili wanda yake abin nan. Wastawat ala aljudi, shi kuma jirgin ruwan yaje daidaita akan wa qudi al-amru, aka gama zartar da al'amari, an gama halaka na halakarwa, an tsiratar da na tsiratarwa. Wa qudi al-amru wastawat ala aljudi, ita kuma jirgin ruwa ta je ta daidaita akan aljudi, wanda yana nuna maka ta tsaya tsayuwa cikin nutsuwa, domin istiwa'i yana nuna cewa babu wani tangantangal, wasu sun ji jiki, a'a, kuma sannan a jikin dutse, ta yadda ba za ta yi gaban mutane kuma za su samu saukin sauka daga cikinta. Judi din nan malamai suna ta faɗar, wasu ce dutse ne a Musul, wasu ce shine Tur, wasu ce dutse ne tsakanin Iraki da kaza, kowa dai yana faɗar inda wannan dutse yake. An fi faɗar cewa yana tsakanin Armenia da ƙasar Iraki. Wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, sannan kuma aka ce nisan rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalimai. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai, bamu ladan sa abinda muka kuskure. Allah ya